بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه دي ساكي حد أمو أولا سافيا تاء صبر قوم شاترة قوة ربيع الأول ijiyar manzo sallallahu alaihi wasallama 1433 wanda ya daidai da 11 ga watan biyu a shekara ta 2012 a lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatunmu na littafin khutwatun ila sa'ada, har yanzu muna ƙarƙashin matashiyar da malamin ya ambata mata sunan Jalisa Su, haka ne? Mun karanta muqaddimarsa da inda yake cewa jalisu su'i yub'iduka an rabbika wa yatatabba'u atharatika qaribun minka fi sarra'i ba'idun 'anka fi dharra'i yalhathu khalfa maladhatihi fa idha hilta baynahu wa bayna ma yashtahi nabadhaka. Nan ne muka tsaya ku? طيب تو مالم يجي غبي يكي سيوا جليس السوء يضرك الى اخر رمق في حياتك. شي دي ابوكين زما ممونا واتو متمن دبا ابوكين كيركي با يضرك ينا چوتر دكاي الى اخر رمق هر زوا غا قرشن نمفاشينكا في حياتك. رمق انا نفي النفس نمفاشي كو اتي روحي wato ƙarshen ranka, inda ranka na ƙarshe yake. Ana cewa dama idan mutum yana jin yunwa ya ci abinci lisaddir ramaki don ya tsare ransa, mana ya toshe mutuwa ya hana ta. A taƙaice dai ramak shi ne wato ranka, mana har zuwa ƙarshen numfashin na rayuwarka. To haka za ka ga wannan mutumi wanda yake ba mutumin kirki ba, abokin banza ɗin nan da'iman, abin da yake shine ya bi ka har sai ya ga cewa ya cutar da kai. Wa idza aratta an ta'rifa haqiqata dhalik, idan kana so ka san hakikanin wannan cewa shi abokin zama marar kirki kokarinsa shine ya cutar da kai har zuwa ƙarshen rayuwarka, yace fata ammal qissata ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace kai tuntuntuni ka lura da kissar baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abu Talib. وهو يحتضر لوكشن دا متوا تزو مسا وبجانبه رفيق السوء لوكشن اجيفن سا اكوي ابو كان بنزن نان غدا بيو عبد الله بن ابي اميه دا كما ابو جهل عمرو بن هشام سو بيين نان سنا تاره دشي ا لوكشن. فانه لما حضرت الوفاه lokacin da mutuwa ta zo wa Abu Talib wato baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, ja'ahu Rasulullah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl, lokacin akwai waɗannan mutum biyu tare da shi. Fa qala lahu an-nabi, sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ya am ya baffana, qul la ilaha illallah, ka faɗi kalman nan ta la ilaha illallah, kalma ce wadda take uhajju laka biha indallah, zan yi hujja da ita cewa lalle baffana ya faɗe ta. Domin mun sani cewa Allah maɗaukaki baya karɓar tuba a lokacin da mutum mutuwa ta zo masa. Idan mutum gargara ta zo masa dab da zai mutu. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baffannan nasa ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, wanda idan ya faɗe ta to shi zai hujja da ita gaban Allah maɗaukaki cewa ya Allah wannan baffan nawa ya faɗe ta da ikhlasi, ina nan ya faɗa. Kuma kun ga zai ci nasarar cewa bayan taimakon da yawa addini, amma gashi bai taɓa sallah ba, bai taɓa azumi ba, bai taɓa zakka ba, bai taɓa wani aikin kirki, yana faɗin la ilaha illallah ya mutu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa hujja gaban Allah maɗauki cewa da gaske imani yake yi, kuma duk da cewa Allah maɗauki ya fi sanin haka, amma manzansa sallallahu alaihi wasallam yana so ya samu hujjar da zai cece shi ne da ita ranar tashin alƙiyama, lura da irin taimakon da yawa addini. A lokacin faƙala lahu, sai waɗannan abokai guda biyu nasa waɗanda dama ya saba da su, su ne manyan abokansa na kusa da shi masu ba shi shawara, sai suka ce da shi, a targhabu an millati Abdul Muttalib, kai yanzu ka kaucewa, ka ƙauracewa, ka rabu da, ka ƙyamaci hanyar Annabi wato Abu Talib, Abdul Muttalib babansa kenan, Abdul Muttalib. ma'ana ka bar hanyar iyaye da kakanni ga abin da suke bautawa gumakan nan kullun, haka ka tashi kana gani suna yi, sai yau wannan yaron zai zo ya sa ka bar addinin iyaye da kakanni. Ai, ma'ana abin da suke nufi, la tuslim, kada ka musulunta, bal istamir ala al-kufri, ma'ana ka ci gaba da kafircin ka. Fa a'ada alaihi nabi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, ya sake maimaita masa. Fa a'ada alaihi, sai su biyun nan suka maimaita su ma abin da suka faɗa, suka sake gaya masa, ma'ana atargabu an millati abdul muttalib. Fa kana akhira ma qala, sai ya zama ƙarshen abin da ya faɗa shine huwa ala millati abdul muttalib, bai faɗi la ilaha illallah din ba, sai ya zabi maganar abokansa, abokan shawararsa waɗanda suke zama tare a duriya, su ci tare, su sha tare, su shawara tare, su rabu tare. Yace wa aba an yaqula la ilaha illallah, yaki ya faɗi la ilaha illallah. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, shine babban dalili kuma akan cewa hakika Abu Talib ya rasu bai faɗi la ilaha illallah, kuma ya mutu ba a musulmi ba. Sabanin abinda wasu suke faɗi cewa Abu Talib ai ya mutu musulmi, suna kafa dalili da ina jin na taɓa mana wannan zancen ko me dalilin da suke kafawa. Har wani ya rubuta littafi a Pakistan, wani daga cikin yan shi'an Pakistan, sunan littafin Ithbatun Nubuwati a Ithbati Islami Abi Talib, sunansa kenan. Ya cika maganganu da ludani dai babu ilimi, sai magana ta Atifa cewa ya za a yi baffan annabi a ce yana wuta, ya za a yi irin waɗannan maganganun ne wanda ana gina su galibi akan kawai ganin ya dace ko bai dace ba na zuciya, ba wai saboda akwai dalili ba. In za a bi dalili, ba wai rashin girmama manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama a ce baffansa bai ce la ilaha illallah ba. Muna magana ne da abin da yake a rubuce, abin da zaka iya hujja da shi. Yawwa, idan ya faɗa babban abin alfahari ne, wanda duk ya karanta hadisin shine farkon mai cewa tabbas Abu Talib musulmi ne, ya faɗi la ilaha illallah, da ya faɗa ne. Amma tunda bai faɗa ba, kuma ga abin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san baffansa, amma duk da haka ga abin da yi. Babban hanyar dama sansa ita ce ya nuna masa cewa babu hanyar tsira illa ya ce la ilaha illallah, inna kuma ya imani da ita, ya rabu da addinin sa na gargajiya da ya tashi akai. Kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama bai samu wannan bawan Allah ya faɗi wannan kalma ba, babu mai ikon ya ce ya mutu a musulunci, duk yadda yake sansa. Ba dan komai ba, saboda shine mahaifin Ali ibn Abi Talib. Sahabbai da dama mahaifansu basu musulunta ba, kuma sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan kuma bai taba addinin su ba su din. Babu abin da zai jawo na kasu ga Ali ibn Abi Talib saboda wannan, ba abin da zai jawo na kasu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan. Wani al'amari ne Allah madaukaki ya rubuta shi, ya kaddara shi haka, kuma zamu ga saboda taimakon da shi wannan bawan Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen tsare shi daga kafirai kar su cutar da shi, da yadda har aurensa da ya yi shine ya biya sadakin, ya yi hudubar auren a wurin, duk wannan taimako ne da soyayya ga wato annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da zai sa mutum ya gane bambancin abubuwan shine haƙƙin Allah girmansa yafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haƙƙin Allah sama yake da haƙƙin kowa, tunda dai bai ce la ilaha illallah nan ba. Allah madaukaki ba shi da wata alaka ta zumunci ko na jini da kowa, wanda duk yake son alheri a gunsa, yake so ya shiga aljanna, to ya faɗi la ilaha illallah nan, ya zo ya salla, ya azumi, ya zakka, alakar sa kenan da shi, wanda duk yace ba zai wannan ba, sannan kuma yace saboda dangantakar sa ta jini da wani zai tsira, to babu wannan. Allah ba ruwansa da alaka da kowa, ba wai saboda kuma kokarin nuna na kasu ne ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alul baiti ba, abadan. Amma da ya tabbata hakika cewa Abu Talib ya faɗi la ilaha illallah, to duk musulmi dole ya alfaharin ya ce hakika wannan bawan Allah musulmi ne. Haka ne ko ba haka ba? Yau, don haka ba maganar kana san wane ne ko ba ka san wane ba, amma hakikanin abin da ya faru menene shi muke magana akai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana basira da ilimi ba bisa san zuciya ba. Yace fanzur ila hirsin nasihi almushfiqi ala ammihi, ka duba ka ga kwadayin mutum mai nasiha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mai tausayi akan baffansa, mai tausayin baffansa. shine al-mushfiqi yana da tausayi da jin kai akan wato wannan baffa nasa wa huwa ala firashil maut ga yana wato kan makwancin sanan mutuwa inda zai mutu yatamanna najatahu minan nari shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fatan wannan bawan Allah ya tsira daga shiga wuta wa rafiqa as-su'i amma kuma su abokai guda biyu din nan munana lam yarhama ضعف المحتضر كدوبا كوغا سو باسو تاوسياوا راونين wannan mutumi da mutuwa ta zo masa ba idan mutum mutuwa ta zo masa ai kamata ya tausaya masa a hada shi da ubangiji to amma sunan basu tausaya masa raunin da yake ciki na gashi mutuwa ta zo masa ba domin wanda baka nemi ya samu rahamar Allah ba ai baka da tausayi game da shi amma annabin Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar yafi kowa tausayi a cikin dan adam sai ya zama babban abin da yake so baffan sa ya fada shine ya fadi wannan kalma ta la ilaha illallah ina manta na wuce zancen da nake bangaya muku abin da suke kafa hujja da shi baya can a ƙarshen suratu al-anfal din nan Allah madauke na cewa wallazina awaw wa nasaru ko har Allah madauke ce ulaika humul mu'minuna haqqan wai waɗanda suka tattaro suka bada makwanci wa nasaru kuma suka taimaka Allah madauki ya ce waɗannan su ne muminai na hakika wannan ayar dawa ake ana magana waɗanda suka bada makwanci in an ce awa ka ba mutum masauki wa nasaru kuma suka taimakawa mutum suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganar mutanen Madina ne tunda dama bi muqabilhim an yi magana akan waɗanda suka hijira aka fadi falalarsu to yanzu kuma sai aka fadi waɗanda suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka hijira daga Makka zuwa Madina aka ba su makwanci suka zauna aka ba wa imani wurin zama wurin kwanciyar hankali wurin nutsuwa kaga ana zancen mutanen Madina wato al-ansar shi yasa kun ga sunan su wallazina nasaru to sai suka ce a to ai Abu Talib shi ma nasaran nabi ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kariya da sauransu tunda Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan to ai da shi ake wannan ayar ita ce babban abin da suke kafa dalili akan cewa ai Abu Talib ya rasu kun ga kuma irin ayin ya rasu kan akan imani ma'ana mu'mini ne tun ma kafin mutuwa ta zo kun ga idan da wancan magana gaskiya ce ina fa'idar da ya zo mutuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan zancen da shi kaga da ya san musulmi ne kawai saboda taimakon da yayi kuma da an ganshi cikin masu sallah ya kokin da aka yi da hijira da sauransu a ko da yake kafin hijira ya rasu duk abin da aka yi da sauran musulmi a lokacin nan ana haduwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo dakin Ka'aba a hadu a yi abin da za a yi a je a buye a yi sallah duk da an ga Abu Talib a ciki amma ba a ganshi ba kun gani wannan magana ce da babu wanda zai kawo ta a tarihi asira cewa yana shiga gidan Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam tare da musulmi a lokacin da suke buya su yi sallah a lokacin nan ba mai fadin wannan haka ne kun ga ashe kenan al-adilla al-umumiyya irin waɗannan lafuzza umumiyya dan an fadi lafazi am cewa wanda yake kaza wanda yake kaza sai ya tabbata yayi wannan din tukuna ai waɗannan shi abubuwan duk da ya taimaki shakhsin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun gane ba addinin ba har wasu baitoci da suke kawo cewa laulal malamatu ba dan wai zagin sa da za a yi ba ya ce wai ya duba babu wani addini da ya kai addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba dan tsoron zargi ba yace da ya shiga wannan fa ita ce wakar da ya fada kun ga da ya shiga din ashe kenan da bai fadi cewa da ya shiga ba ina fada mun fahimci wadannan haka a rika karanta abubuwa a fita daga son zuciya da kuma kawai a duk wani abu na wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ya zama cewa dan aljanna ba haka bane ina su Abu Jahl duk baffan sa ne shi ma Abu Lahab baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ina wuta har aya muke karantawa gata nan abinin tabbati yada abi lahab wa tabba akwai wanda ma suke kin karanta ta wai ai saboda dan uwan annabi ne su ba su karanta wannan ayar duk wannan guluwi ne da wuce iyaka addinin nan na Allah ne to abi abin da Allah yake so kuma dole ne a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam baya san sa ba za ka so shi ba na fata mun fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya san duk wanda bai musulunta ba tunda ko waɗannan bayin Allah ba su musulunta ba baka da ikon daga baya ka dauke su ka sa su aljihunka ka shigar da su musulunci ko aljanna yawwa lamarin na Allah ne ba na kowa bane shi ma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da waɗannan abubuwan da ake faɗa ba da a ce yana nan da yayi inkarin su mun fahimci abu yawwa don haka mutum ya dora addinin sa akan abin da yake da dalili akai kullum aqida mai kyau ita ce wadda take da dalili ba kawai atifa ba in kana bin atifa wato kawai motsin ranka abin da zai motsa maka rai kace a abu kaza ya dace to wannan ba dalili bane kuma ba zai kai ka zuwa ga gaci zuwa ga alheri ba amma babu mutumin da zai ce yana kyamar ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ko dangin annabi ko gidansa ko makamancin waɗannan amma muna magana ne akan abin da yake ya faru ba wai abin da ya dace ya faru ba a ganin wani abin da ya dace ya faru shine kaza da kaza mu kuma zancen da muke ya dace kaza din ya faru to amma tunda bai faru ba ba za mu ce ya faru ba ina jin mun fahimci dai abu yawa to sai yake cewa wa rafiqa as-su'i su waɗannan abokan munanan abokan nan guda biyu lam yarhama da'fal mu'tadari basu tausaya ma raunin wannan da mutuwa ta zo masa ba bal jalasa indahu yulqinanihi al-kufra sun zauna tare da shi a wurin da yake sune masa talqinin kafirci talqini shine kace kaza shine ma'anar talqini kamar da ake cewa malami suke ambata cewa qur'ani ana daukar sa ne bitalqini mutum baya daukar qur'ani mushafi ya koya wa kansa yadda zai karanta duk ya iya karanta harufan larabci akwai dokoki na tajwidi sai ka je gun malami ya koya maka cewa wuri kaza kaza ake cewa in ba haka ba zaka fada cikin kuskure shi yasa zaka duk wanda ya koya maka kansa alqur'ani kullun a cikin kuskure yake bai iya ba amma in zaka je gun malami a ce wuri kaza a karanta maka kuma a ce ka karanta aji wannan shine darasi to ma'anar talqini da yake ne hatta faraqa alhayata hasse da ya rabu da rayuwar nan ya mutu wa ayqana suka sakankance suka tabbatar annahu dakhala an-nar cewa ya shiga wuta wannan shine abin da ya faru ma'ana waɗannan abokan banza da suka zauna tare da shi da Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya basu hakura ba basu tausaya wannan bawan Allah ba sai da suka tabbatar da ya shiga wuta ma'a ilmihi ma tare da ilmin su annahu law tarakahu suna sanar da cewa ku duba mu saurari wannan magana nan darasin yake yace ma'a ilmihi ma tare da sanin su annahu cewa law tarakahu da a ce sun rabu da shi ya mutu alal islami a ce ya mutu akan musulunci lam yadurruhuma wannan shigarsa musulunci bai cutar da su ba ko ba haka bane domin in dai wani abu ne suke tsoro ga musulunci cewa in mutum ya musulunta zai musu to mutumin da daga fadar karmar musuluncin ya fadi ya mutu wace cuta zai maka ko ba haka ba ashe kenan rashin imani ne da rashin tausayi yasa suka matsa masa yake fadin wannan kalma har ya mutu a wannan yanayi wanda yake ba na musulunci ba mun fahimci abin da yake nufi to haka duk mutum abokin banza da'iman haka yake so yake cutar da kai ya matse ka dan ya sa maka halaye irin nasa miyagu ya matse ka dan ya karkatar da kai daga hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuga ka aikata kaza tare da cewa da ka zauna baka yi abin da yake so ba ba fa zai cutu ba ko zai cutu in yazo ya zuga ka yace zo mu tafi wuri kaza mu yi abin da yake ba shi da kyau sai ka ki zuwa zai cutu shi in yaje shi kadai zai iya yi zai iya kuma samun wani abokin yaje yi amma shi dai ba zai cutu ba to kaga ashe kenan mummunan nufi ne aboki wanda yake ba mai kirki ba yazo ya makale maka ya kawar da kai daga hanya yace li annahu sayamutu domin ko lalle sai ya mutu walakin hadha sha'nu rafiqi su'i yace amma wannan shine dai dama hali da dabi'a da yanayi irin na mutumin da yake aboki ne wanda ba na kirki ba waɗannan maganganu da muka gani wanda suka shafi baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din nan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari cewa daga cikin ceton da zai yi ranar tashin alkiyama shine zai ceci baffan nan nasa ai mun taba wannan zancen kuma kowa sani da yawan hukunci cewa zai ceci Abu Talib daga me ba wai a cire shi daga wuta ba amma zai cece shi ya roki Allah saboda abin da ya taimaka wa addini din da shi zan zo in wannan maganar saboda taimakon da yawa addinin to a cire shi daga tsakiyar wutar jahannama ya zama cewa yana gefe-gefe amma fa a cikin wuta din ne kuma a haka zai dawoma shine aka cire shi za a cire shi a maida shi gefe da wani takalmi da za a sa masa na wuta iya idan sawunsa iya wannan takalmin shine azabarsa a gefen jahannama amma takalmin nan da ya tsaya iya idan sawunsa yana azabtar da shi har kwakwalwarsa tana tafasa haka wutar jahannaman take shi dangane da shi kuma shine gaba ɗaya wanda za su shiga wutar jahannama shine yafi sauki kaga mutum sai ya hango ya wutar jahannaman nan take ne abun ba karami bane ka duba yanzu ka ga yadda rana fa rana idan tana da tsananin zafinta mutum ya taka yayi tafiya ba takalmi ya zai ji wata rana wani malami a Makka yana ba da labari yake cewa da yana tuno wannan hadisin yake cewa wata ran ya je umara sai ga wani mutum ya fito daga masallaci daga harami an dauke masa takalminsa ya duba takalminsa inda ya aje bai gani ba shine sai ya tsallaka titi ya fito daga wurin wannan farin mabil din wanda rana bata daukar sa ma'ana ba ya daukar rana yayi zafi na wanda yake kewaye da masallacin da ya fita daga nan sai ya tsallaka titi zai shiga shago ya sai takalmi yace mutum tunda farar fata ne yace yana tsallaka yana taka kwaltan nan babu takalmi a kafarsa tsallakawa da zai duka bai fi mita biyar ba ya tsallako ya je can ya so takalmi ya dawo yace tafin kafarsa duk ya daye lokacin ana tsakiyar zafi wajen abin nan degree 50 kun san zafi da yake yadda yake a can mai karfi sosai ba irin namu nan ba kafar fatar kafarsa ta daddaye wannan zafin mai zafin rana ce ta duniya wannan da muke gani to ina zancen wutar jahannama da haka shi yasa kullun ake fada mutum wallahi ya ji tsoron haduwarsa da Allah ya ga ba abin da yafi muhimmanci a rayuwarsa irin ya tsira da addinin nan yafi komai tsada gare shi duk abin da zai raba ka da la ilaha illallah nan kada ka samu kada ko kusa ko da wasa kai wasa ka fada cikin sa Allah madauki ya tsare mu maganar taimakon addini da na ambata duk yadda mutum ya taimaki addini idan bai fadi kalmar la ilaha illallah nan ba yayi ya yadda cewa ita ce gaskiya kuma abinda ba ita ba ba gaskiya bane kuma ya bar bautar wani abu wanda ba Allah ba ya bautawa Allah shi kadai to duk abinda ya nace muku addini in bai wannan ba fa shi Allah abinda ya damu da shi wannan ne ba wancan ba ina fata mun fahimci abu yawa yanzu misali mutum a ce yazo a ce ba musulmi bane a zamanin yanzu kirista haka ko ga yahudi sai zo ya taimaka ya kawo taimakon ginin masallaci a gina masallaci da shi ya siyo ƙur'anai ya raba a masallatai lokacin azumi ya siyo buhunan abubuwan hatsi da menene ya taimaka wa masu azumi wannan ya taimaka wa dini ko bai taimaka ba ya zo mutuwa aka ce ka ce la ilaha illallah sai ce wallahi shi dai bai tashi akan wannan addinin ba iyayensa ba su koya masa ba shi dai ku dai tunda dai akan gaskiya kuke ku je ku yi shi ba zai ba ya musulunta to wannan fa shi ne zancen ba magana ce ta ka duba kawai shi din waye dangantaka sa ko daga wannan gida yake ba wannan ba ita ce Allah ba wannan yake kallo ba mu in muna kallon wannan to lokacin da zamu faɗa wajen alaƙoƙinmu na yau da kullum ma iya faɗin wannan amma a addinin Allah ka shigar da wani addinin Allah bayan Allah bai karɓe shi ba wannan ba mutumin da yake da damar wannan ina fata mun fahimci abu yawwa ba saboda kyama bane kamar da faɗa ba saboda kiyayya ba ga wani mai alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko alil baiti amma saboda abun bai yiwu bane inda ya yiwu da muna cikin masu alfaharin faɗarsa cewa hakikatan ga abun yadda yake bai sai ce wajal jalisu su'i na'am mun yake magana na'am yayi na'am na wasu suna cewa wai ba za a ce ba saboda shedan yana nan zai hana shi kar a ce kar aji ya ce la ba zan faɗa ba saboda shedan zai iya hana shi wasu suna faɗin wannan amma ya tabbata ana yi za a yi masa talqinin ya mutu da la ilaha illallah kuma a riga karanta wasu ayoyi a kansa yana ji yawa ya maimaita la ilaha illallah galibi in za a maimaita ya ji ya faɗa yafi yawa su abin da suke faɗa dama suna gudun kace masa kace shedan ya shiga bakinsa ya ce ba zan ce din ba kaga duk sai hankalinku ya tashi yawwa to amma duk da haka ba matsala bane saboda kikkiawan zaton da ake da shi ga mumini ai an san shi mumini ne ba wai ranar zai musulunta ba shi wannan ai ba mumini bane yanzu ake so ya musulunta kaga da an ce masa sai ya ki fada sai hankali ya tashi kuma ba za a yi masa hukunci irin na musulmi ba amma shi da wannan musulmi ne dan musulmi mai la ilaha illallah mai sallah ko an zo kansa lokacin da yazo mutuwa aka ce masa kace la ilaha illallah ko da shi dan din ya ce masa naki bayan nufin ya kafirta ina fata mun fahimci abin kar aje a ce masa a to ai bai mutu da la ilaha illallah ba sharadi ne mutum ba za a yi masa sallah ba ba shi da rahama saboda bai mutu da la ilaha illallah muddin dai la ilaha illallah nun da ita ya rayu shi musulmi ne yana sallah na azumi an san shi a musulmi yawa amma falala ce babba idan mutum ya zo mutuwa ya mutu da la ilaha illallah mun gane wannan duk mutumin da ya zama cewa karshen maganarsa ta karshe ita ce la ilaha illallah to zai shiga aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to Allah ya samu dace yace jalisu su'i shi abokin zama mummuna abokin banza dararuhu mutajaddidun cutarwarsa mai sabunta ce haka ba ta yankewa ta zo ne ta sake dawowa shine ma'anar mutajaddid tana sabunta fi suwarin shatta wato ta sura daban-daban hanyoyi daban-daban lidha dan haka ne ma shabbahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binafikhil kiri dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta shi da mai hura zigazigi a makira kenan alladhi yanaluka adahu ala kulli hali wanda indai kaje ka zauna kusa da shi in mutun yana aikin busa zigazigi ai mun sani yanzu ana yi ko yawa wanda ake hurawa haka fatan nan shi ake ce ma alkir wasu malamai suna cewa lugar larabci asalin alkirin shine dan ginin da ake a dora zigazigin akai shi ake ce ma alkir wasu kuma suka ce a'a ita ainihin fatar da ake hurawa cikin nata ita ce wato shi zigazigin shine alkir ana ce masa dama azziq yawa la'alla daga nan koma daga nan bahaushe ya samu zikkan ya zama zigazigi ko ban sani ba wasu malamai kuma suka ce a'a shi ginin da ake dora ma'ana ban sani ba nan mu ana ginin ko kuwa kasa kawai ake dora shi akwai dan wani gini haka ko to suka ce shi wannan din sunansa alkuri alkur ba alkir ba shi ainihin zigazigin kuma shine alkir mun gane ma'ana akwai kirin a sama akwai kurun a kasa to mutumin da yake wannan aikin sai ya zama kai abokinsa ne zaka je ka zauna kusa da shi kai ba aikin kake yi ba kawai za ku zauna ne ku yi masa hira me zai same ka to shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba basira da balaga irin ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kwatanta mana abokin kirki da aboki da ba na kirki ba sai kwatanta mana da waɗannan ta bangaren me ta bangaren cutar da za ta same ka nan ba ana magana akan misali munin harka ko abin nan wannan hanya ta sana'ar abin nan zigazigi ba kada wani ya ce ai tunda yazo a hadisi mummuna ne don haka mummuna sana'a ce a'a ina fatan fahimci wannan nan ba hanyar cewa ake maka cewa wannan sana'a ce marar kyau ba ana maka magana ne akan ta bangaren abin da zai taba ka na tartsatsin wuta da kuma warin da zai fito maka wannan abubuwan guda biyu indai zaka zauna tare da shi zaka same su mun fahimci abin yawa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta shi da wannan sai yake cewa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam mathalul jalisi salihi wal jalisi na'am wasu'i kai mathalu al jalisi salihi wasu'i misalin wato abokin zama na kwarai salihi na gari da kuma mummuna yace ka hamilul miski kaman wanda ya dauki turaren miski ne yana sayarwa yana tafiya da shi yana sayarwa wanafikhil kiri da kuma mai hura zigazigi fa hamilul miski shi mai dauke da turaren miski imma an yuhdhiyaka suna cewa asalin miski ana sabon sa ne daga jinin wasu dabbobi amma sai ya tahawwalu sai ya canza sai ya koma irin wannan turare a mai kanshi ba akwai abin da mamman turaren juda da ake cewa daga wata dabba kaman beguwa ake samu ba haka ne ko yawa to kun ga irin waɗannan abubuwa ana cewa asalin su ta jini ne amma shi yasa ababin tsarki malamai suke magana akan waɗannan abubuwa shin almiski mai tsarki ne ko ba mai tsarki bane malamai suke ittifaki cewa abu ne mai tsarki saboda me li'annahu tahawwala min aslihi ya canza daga asalin sa kamar yadda giya agun malaman da suke cewa giya najasa ce dan da sabani shin giya najasa ce ko ba najasa ba in mutun ya taba ba wai sha ba in taba ko ta taba rigarka sai ka wanke ko ba za ka wanke ba malamai sun yi sabani mai tsawo akan wannan agun wanda yace najasa ce sun yadda da cewa giya in aka barta musamman in mu dauki giyar da ake amfani da ita da can zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda take zaka iya kwatanta ta kamar burkutu ana yin ta ne daga tsimi da zai dade saboda dadewarsa har ya juye ya zama in an sha zai bugar mun gane tsimi kamar na dabino ko na inabi shine babban abin da suke yi a wancan lokaci da zabibi sai a tsima shi a ruwa sai kwana uku to in aka sha shi ko za a bugu kamar yadda masu yin burkutu yanzu da gero ko da dawa ai shi ma tsima ta suke haka ne ko yawa to idan ta zama giya din in aka barta ta dade to tana juyewa kuma ta fita daga halin giya saboda ƙarin dadewar da ta yi mun fahimci wannan to malama sai suka yi hukuncin cewa wannan tahawulin da ta yi daga halin giya ta koma halin kuma ba ta bugarwa ya fidda ita daga najasa kun ga ainun wahidatun kanat najisatan thumma tahawalat wa salat tahira abu ne guda daya da mai najasa ne amma da kansa sai ya juye kuma ya zama abu mai tsarki mun fahimci abu to sai suka ce haka nan wannan almiski duk da cewa asalin sa da jini ne na wani abu to amma ya juye ya zama turare da ake amfani da shi kuma ga kanshi maimakon warin da yake da shi saboda canja hali da yi shine har suke kafa dalili da maganar Allah madauki da yake cewa da yake magana akan fahiya hayyatun tas'a daga nan annabi Musa lokacin da ya jefa sandan sa ko sai gata ta zama macijiya to shi sai Allah madauki ya ce khudha wa la takhaf da me shi ce da sanda ce amma ta juye yanzu ta zama macijiya kuma Allah sai ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi mu'amala da wannan abun da ya juye daga sanda ya kira shi sunan hayyatun tas'a kuma ya ce a dauke ta a tafi da ita kar a ji tsoro kun ga wannan sai aka yi wa annabi Musa magana da halin da take ciki ne yanzu da ta juya bayan da wani abu ce daban mun fahimci abu shi yasa suka ce ana duba halin abu ne a lokacin da ake amfani da shi ba a lokacin da wato da halinsa na da kafin wannan lokaci ba ina fata mun fahimci abu haka babu matsala akan almiski kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma sai kwatanta wato mutumin kirki da almiski idan da abu banza ne kun ga ba zai kwatanta shi da shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dama ilmantar da mu yau duk abin da yake mai kyau ya nuna mana shi abin da yake mummuna kuma ya hana mu amfani da shi sai ya ce fahamilul miski shi dai mutumin mai sayar da turaren miski ko kuma ka ce duk mai sayar da turare yanzu kila tunda ba lalle kowa miskin ana samun sa ko ina ba mutum dai mai sayar da turare in ma an yuhziyaka ko dai ya baka yace malam bismillah mana ka san dama ba su da rowa masu sai da turare bismillah da akwai dan abin da dan lakata maka dai ka ji saboda ka ji kanshin sa ka saya to ko dai yayi maka haka shine ma'anar yuhziyaka kalmar yuhziyaka daga ahza yuhzi kamar a'ata yu'ti kuma ma'anar su daya ma'ana ya baka shine fasara gashi nan a cikin littafin yace ayyu utika ko yawa ayyu utiyaka wato ya baka wa imma anta bita'a minhu ko kuma kai ka saya haka abin yake ko in ka ga mai sai da turare ko dai dan san maka ya lakuta maka ka ji kanshi ko kuma ka sa kudin ka saya abun baya fita daga wannan ai tashtari minhu wato ka saya wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan ko kuma ka ji kanshin kawai saboda wucewar sama ya wuce ko bai baka ba ko baka saya ba zaka ji kanshi alheri ne ko ba alheri ba yawa to wannan kenan ko wannan misalin mutumin kirki kenan ya zama abokinka in abokinka mutumin kirki ne to haka yake ko dai ya baka wani abu ka amfana da shi ko kai ka saya daga wurin sa ka samu wata hikima ko kuma dai saboda zama tare da shi dinnan ka fa'idanta da halin sa mai kyau haka mai sai da turare yake ko abubuwan nan guda uku yace to amma shi dayan fa wanafikhul kiri shi ku mai hura zigazigi in ma an yuhriqa thiyabaka ko dai ya kona maka tufa in ka zauna kusa da shi tarzatsin nan zai tsalle ya bata maka tufa yanzu nan sai ka tashi sai a nemi ruwa a zuba ka kone ko ba haka bane wa in ma an tajida minhu rihan khabithatan ko kuma ka ji wari marar dadi ma'ana ka ji wari saboda zaman da kai a wurin warin haduwar fata da wuta tana fata tana konuwa ko kuma wato zafin wutar yana taba fata za a samu warin fatar yana fita mun fahimci wannan to in ka zauna a gun zaka ji wari ko ka zauna a wurin rigar ka ta kone na'am yawa karfan ma in yi shahuta yana yin wari kaga dai warin akwai ko a fatar ko a karfan haka ne ga kuma tarzatsun wuta to ko ka samu wancan ko ka samu wannan wannan shine kwatankwacin mutumin kirki da kake zama da shi ko kuma kwatankwacin mutumin banza da kake zama da shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi fasaha kun ga dai ba wannan sana'ar yake ba ko amma ya san me ake faɗa a ciki shi yasa wannan yana cikin dalilan da malami suke kafa hujja da su. Idan mutum yana jin magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ya faɗa sai ka ji kaman sana'ar sa ce, saboda shi ilimin sa Allah madaukaki na ilmantar da shi. Me ye dalilin dama da yasa aka ce kuskure ne mutum ya ce ga wani zamani zai zo wai magana annabi bata dace da wannan zamanin ba? Wannan kuskure ne. Mutumin da yake faɗin wannan bai fahimci musulunci ba. Yawwa, a kowane zamani in dai ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu, to a wannan zamanin maganar sa ta dace. Babu wani zamani da za a shiga a ce a wannan magana da Allah ku kyale ta ta shekara 1400 ce da 30 da wani abu, wannan ba ruwan mu da ita, mu muna zancen 21st century ne, mutane an waye, ba ruwan mu da wannan abu. In dai magana daga manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama tana nan salihah li kulli zamanin wa makani. Yawwa, sai ya ce me shi ma ya ce muttafaqun alayhi, sai ya ce rafiqus su'i, shi dai mummunan aboki, dararuhu zahirun lil jami'i, cutarsa a bayyane take ga kowa da kowa. Yad'uka lil kasali, na farko zai kira ka zuwa ga kasala, haka ne, kasala ba za ka ganshi da kokari ba. In dai mummuna, in da yana da kokari da yayi a makaranta, da ya ci jarabawarsa, da ya wuce, da yanzu yana karatu, ko dama mai kasala ne, malalaci ne, ba shi da komai, bai tallafa wa kansa ba, bai yi kokari ba, ya zama drop out, an fidda shi daga makaranta, ba shi da aiki, sai ya zo ya jaka ku tafi bal, ku tafi neman yan mata, a tafi shilme da kallon fina-finai da surutai da zagin mutane da cin mutunci, a fara shaye-shaye, shine marhala ta ƙarshe, a fara shaye-shaye da zuke-zuke. Ma'ana a kurbu wannan, a ja taba, sai ka ji an fara ganye, kuma shikenan sai a shiga kwaya, la'alla ma sai ka ga an tafi an fara ta sirinji wadda ba a iya rayuwa sai da ita, shikenan kuma kaga mutum rayuwa ta lalace. Kaga tun daga wannan abota ta yarinta da ya dauko ya makale maka ya shiga jikinka ya kirabuwa da kai, to ba zai huta ba sai ya ga ya kai ka irin wannan yanayi. Wannan shine halin wato aboki wanda yake bashi da kirki. Kuma sannan kun ga ce mai mana ai wato dararuhu zahiru lil jami, cutarsa a bayyane take ga kowa da kowa. Idan har ya cuci mutum daya, to mutum ɗayan nan kuma zai zo ya cuci mutane da yawa. Dan yanzu aka samu ƴan kwaya suka yi yawa, me yake faruwa? Al'umma sai take cutuwa. Yawwa, kaga daga cutar mutum ɗaya ta juya ta zama wato al'umma da yawa gaba ɗaya sun cutu. Yad'uka lil kasali, zai kira ka zuwa ga kasala, anil ibadati, ba za ka yi ibada ba. Dan idan kuna yi wannan abu za a ce a ku bari sai an gama, sannan ko sallah wajibi ta farilla, ga kiran sallah an kira, suna kallon wani film sai a ce da Allah ku bari dai a dan ƙara sanan tukuna. In an gama sai mu je. Kafin a gama an gama sallah, ka ga rasa sallah. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa. Wa fada'ilul a'mali, haka nan zai nisanta ka daga ayyukan kirki. Ya hana ka biyayya ga iyayenka, ya hana ka kyautata zamantakewa da makauta, ya hana ka duk wani abin kirki. Wal futuri, da yankewa an ada'i wajibati hayatika. Ya hana ka, wato zai sa ka yanke, shine futuri, fatara da ma ayyankewa. Kisa abin nan da ba fatara ta da muke fada ta kudi ko? Me ma'anar ta? Yankewar abun hannu shine ma'anar fatara. Fatara ma'ana qata'a. To yace wal futuri an ada'i wajibati hayatika, kuma zai yanke ka daga bada da aikata abubuwan da suke wajibai na rayuwarka. Yudni himmataka al'aliya, himmarka wadda take ma'ana madaukakiya, kana da himma sosai, kaga kai karatu, ka ci nasara, ka zama abin da ka zama, to shi yudanni kai, ba yudni ba, yudanni, haka zai rika jawo ta ƙasa, yana hana ka wato maimakon ta daukaka himmar ta kai dawo da ita ƙasa. Lalil ma'ali yu'lika, kuma sannan baya daukaka ka zuwa ga ma'ali, abubuwa madaukaka. Wala anid danaya yujafika, haka nan kuma baya nesanta ka daga abubuwa makaskanta. Addana ya shi ne abubuwa makaskanta, yujafika ya nesanta ka, duk baya wannan. Wannan shi ne halin aboki marar kirki. To mu karasa wancan wurin ko? Ya ce jalisu su'i yaqifu amama himmatika al'aliya, shi abokin banza din nan yana tsayawa a tsakaninka da himma madaukakiya. Ma'ana kana da himma ta karatu, himma ta aiki, duk zai tsaya gabanka ne ga cewa baka cimma burin wannan abu ba. Wa tumuhatika, da kuma wato burin da kake so ka cimma. Tumuhi ko tumuhat, jam'in tumuh ne, tumuh shine ambition, ai mun san ambition ko? Abinda kake so ka cimma, burinka da kake so ka isar masa. As-sa'ida, wadda suke wadda wato masu samun nasara da kuma samun babban rabo bal sai ce kai inna lahu ta'thiran ai shi wannan mummunan aboki din yana da tasiri hatta ala mazharikal khariji hatta wato akan yadda kake bayyana ga mutane da halayenka na waje da surar jikinka duk wannan mummunan abokin yana tasiri akai fa yasi'u ila sum'atika yana bata maka mutuncinka sum'a shine mutunci domin idan kana tare da shi ai da an ganka sai ai maka hukuncin da shi ake masa haka ne daga an ganku tare sai a ce a shikenan ai ashe dama wane shi ma dan kaza ne domin saboda shi wancan din an yi ittifaki kowa a gari ya san dan kaza ne haka ne dan haka ana ganin ku tare da shi a ce ashe shi ma kaza ne wancan saboda me kawai saboda ganin ku tare kaga wannan ya bata maka me mutuncinka a gari kawai saboda zama tare da shi wa makanatika da matsayinka fil mujtama a cikin al'umma to shi yasa sai kawo mana wani baiti na wani mawaki da yake cewa idza ma sahibta alqawm fashab khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar radi ma'ana idza ma sahibta alqawm in dai har zaka abokanci mutane fashab khiyarahum to ka abokanci mafifitan su shine khiyarahum zababbu mutanen kirki wala tashabil arda kar kai abokanci mafi kaskanci arradi'u shine abin da yake mafi muni mummuna to al arda kuma mafi muni fatarda ma arradi sai ka halaka tare da wanda yake mummuna tarda nan ana nufin ka halaka tare da wanda yake mai mummunan hali ashe kenan kar ka zama da aboki wanda yake ba mai kirki ba har a wani baitin kuma suna cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi ko fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi yace kar kai tambaya akan mutum wa sal an qarinihi amma ka tambayi abokinsa ma'ana in kana so ka san halin wane to kar ka je kana tambaya ni shi wane ya yake ne ka fara tambaya shi wane su waye abokansa haka ne yawa ko an zo an neme ka sheda ne wane yana neman yar wane zai aura da Allah shine shi uban yarinya ya turo ni gurin ka tunda unguwar ku ɗaya da wani da Allah ka bincika mana halinsa in ka tashi sai ka fara tambayar suwa abokansa da suwa yake hulɗa ina wurin hirarsa shigarsa da fitarsa da shi da wa suke yi aikin me yake yi an fahimci wannan to kaga kana ganin abokansa yan daba ne yan wiwi ne yan kwaya ne yan kaza ne to irinsu ɗaya in kuma yan wani abu ne daban to shi ma ɗan wannan abun ne saboda me ya yadda ya zauna tare da su inda ba ɗan wannan abun ba ne to da ya yage ya basu mun fahimci abin yawa to shine abin da suke nufi anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi dukkan wani qarini aboki to da abokinsa yaqtadi yake koyi anan yake samun halayensa anan yake samun dabi'unsa bal har aqidunsa saboda wato mu'amala ta yau da kullum dan haka karka abokanci duk wanda yake akan wata hanya mara kyau ko wata iri ko ta bangaren aqida hanya sa ba mai kyau bace yana kan aqidar da ba ta sunna ba to ba abokinka bane aboki na rayuwa da zaka jibince shi ko shiga ku fita ku zauna ku hulda in an ganka tare da shi to kawai ka matsaye shi ne dan kai masa wa'azi ya dawo hanya in kana da iko kana da ilimi kana da karfin zuciyar da zaka yi in ko ba zaka iya ba rabu da shi ba kai ba shi in ba haka ba zaka wayi gari ka samu kanka a irin abin da yake kai na aqida mara kyau ko kuma na halaye mara sa kyau na fata mun fahimci wannan yawwa to sai ke cewa fahdhar rafiqas su'i don haka ka kiyaye aboki mummuna qabla an tandama fil akhirah kafin kai nadama ranar lahira ala musahabatihi kan wannan abota da kai da shi kamar yadda Allah madauki yace wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi kuma a ranar da adh-dhalimi zai ciji yatsansa ashe cizan yatsa kunga har a qur'ani alama ce ta nadama ko duk wanda kaga haka yayi kofa to magana nadama ta kare wani abu ne ya dame shi dama a ce yayi kaza bai yi kaza ba yanzu kuma lokacin damuwa ya zo to kun ga tashin alkiyama ranar tashin alkiyama Allah muke ba mu labari wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ranar kiyama wani zai yi nadama ma'ana zai ciji yatsansa ya kulu yana cewa ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila ina ma na riki hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zama tare da shi muna hulɗa tare da shi nayi imani yadda yayi yace ya wailata ya kai shuna laitani lam attakhid fulanan khalila, ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba. Ashe aboki yana da tasiri, ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba. Laqad adallani, ya baddani ani dhikri, daga ambaton Allah, daga hanya, daga karanta alqur'ani, daga imani, ba'da iz ja'ani, bayan yazo mini. Wa kana ash-shaytanu lil insani khazula, shi ko shaydan dama mai tabar da dan adam ne, mai barin sa baya taimakon sa. Al khazul shine mai barin kai ite makonka, in an ce khudlan rashin taimako, wato gashi yana kana buƙatar a taimake ka amma bai taimaka maka ba. Shaydan yana taimakon mutum sai dai ya taimake shi ya kauce daga hanya. Suna cewa wannan aya an saukar da ita ne dangane da wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin kafirai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, ana ce masa Uqbah ibn Abi Mu'ayth, wanda yake cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya taba zuwa har ya shaƙe wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya matsi masa ya rike masa wato ridain sa, ya shaƙe wuyan sa da shi saboda munin hali. Wata shi da can farkon zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yakan je cikin mu'minai ya zauna, kuma mutum ne an ce mai hankali, mawaki mai fahimtar abubuwa, yakan zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji maganganu har ya kusa musulunta. To yana da wani aboki da da'iman suna tare da shi, sai abokin ya tafi Sham. Lokacin da ya tafi Sham, shine shi wannan Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya matsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusance shi. To ana nan sai wancan abokin nasa ya dawo. Da ya dawo sai yake tambaya, ina Uqbah ne? Aka ce Uqbah. Ai, ya tambayi matarsa, ya je gidansa ya tambaya, ina gogon naki ne? Sai ta ce, gogon ka ai Saba'a. An ce Saba'a a zamanin mushrikai, a lokacin nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kafirai in suka ce Saba'a, mutum ya musulunta kenan. An ce Saba'u shine ka canza addini, daga wani addini ka koma ne. Wasu suna ga su ne kan addinin gaskiya, wanda ya musulunta kuma ya canza addini. Yana zuwa ya tambaye ta, sai ta ce Saba'a, ai wannan ya canza addini, ya bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To shine sai ya tafi, yasa aka kira shi, ya nemo shi, ya zo da shi gida, ya ce kai me ya faru? Sai ya ce naje na zauna ne gun Muhammadu kaza da kaza. Ya ce kai imani da shi? Sai a shi bai yi ba, dama bai riga ya yi ba, shi dai yana zuwa, dai yana zama. Sai ya ce to, sai ya ce ba zan yadda da cewa baka shiga ba, saboda ya karbi maganar matar ko. Sai ya ce ba zan yadda cewa baka yi imani da shi ba, sai ka je ka same shi ka tofa yawo a fuskarsa, sannan in yadda. Shi kuma saboda ya yarda da abokin nan nasa, abokin nan nasa ya yarda da shi, ya tashi ya je mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi abin da aka sa shi, sannan ya dawo. Sai abokin ya yarda da shi cewa baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aboki ya yi tasiri ko bai tasiri ba? To wannan shine sharrin aboki idan ba mutumin kirki bane. Suka ce shine dalilin da aka saukar da wannan aya a kansa. Allah ya kiyashe mu da wato mutum a ce ba shi da ra'ayi, ka san matsalar mutum kenan, a ce shi ba shi da ra'ayi irin nasa, sai dai wannan ya ja shi, wannan ya ja shi, shi ya yi tunani irin nasa, ya ce kai ni ga abin da na ɗauka, ga abin da na yarda da shi. Duk inda aka motsa da shi, shi ne ke tunani irin na nasa. Amma mutum ya zauna, wani ne zai ma tunani, shi zai tilasta maka sai abin da shi yake so za ka yi, to ba ka da hankali. Ina fatan fahimci abin nan. Yawwa, zama kana da hankalin kanka, ka ya san meye gaskiya, ka san menene daidai, ka yi aiki da daidai, ka rabu da abin da ba daidai ba, kowaye a kansa. Wannan shine zaman ka lafiya da Ubangiji, zaman ka lafiya kuma ka zama mutumin kirki. Sai ke cewa wa'mal bi wasiyatin nabi, kuma kai aiki da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ikhtiyari suhbati, wajen zaben abokai. Yace la tusahib illa mu'minan, kar kai aboki sai mu'mini. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, kuma kada wani ya ci abincinka in ba taqi ba. Mana duk dai maganar shine ku zauna ku ci abinci tare, kar ku yi cakudi da juna idan ba mutumin kirki ba. Kar kai wannan baya nufin kar ka ba mutum wani abu na kyauta, tunda gashi har kafiri wanda ba musulmi ana bashi daga cikin mu'allafati qulubihim, ana basu zakka. Ana nufin dai mu'amala da za a zauna a ci tare, a sha tare, a yi sauran mu'amaloli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.